الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da ya sake haɗa mu a wannan safiya mai albarka, wannan masallaci na mai girma tani sanko Allah ya gafarta masa ƙarƙashin misawa sunna cikin garin Bina a nan jihar Niger a tarayyar Najeriya, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani na iyaye mata, wanda yau ɗin nan kusan muna 14 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 3 ga watan 3 shekara ta 2026. Idan ban manta ba, a jiya ina jin muna ƙarshen aya ta 5, za mu shiga farkon aya ta 6 sai lokaci ya jinna. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi guda 2. Wannan ta ce, assalamu alaikum malam, ina al'ada kwana 4 sai na yi allurar planning, sai yanzu ya zo mun kwana 7, to ragowar kwanakin da ya ƙaru duk hukuncin su ɗaya da al'ada? Ta ce, na gode, Allah ya saka da alkhairi. To kafin da ba da amsa, ina so na ɗan ƙare mana tsokaci a kan al'amarin planning ɗin nan. Kar ya zama mun bar shi a buɗe, mu ɗauka wani abu ne kawai kowa ko ce ta ga dama za ta yi, a shi larura ce take sawa a yi shi. Amma idan ba ki da wata larura, abin da ya fi shi ne ki bar kanki yanda Allah ya yi, ki bar abin da Allah ya kaddara za ki haifa sai ki haifa. Amma idan akwai larura ko ta rashin lafiya da kike fama da ita, idan Allah ya ba ki juna biyu ko kuma wajen haihuwa kina shiga wani irin yanayi wanda za ki iya rasa rayuwarki, ko kuma wala Allah tsakanin haihuwa da haihuwa akan samu matsaloli ta ɓangaren yara ko makamancin irin wannan, to kin ga wannan akwai larura da za ta iya sawa ki yi fulani. Amma idan ba ki da wata matsala ta haihuwa, ba ki da wata matsala tsakanin haihuwa da haihuwa, ba ki a fama da wani abu, ki yi haƙuri, ki bar kanki yanda Allah ya kaddara miki a rayuwa, ki haifi abinda Allah ya kaddara za ki haifa, kowace da abinda Allah ya kaddara mata na abinda ya shafi ƴaƴa wanda za ta haifa a rayuwarta. To mafi tsananin abin shi wannan tazara haihuwa shine yake ɗauka wannan hukunci. Amma abinda ya shafi ƙayyada iyali, ƙayyada haihuwa, wanda wasu haka suke yi, akwai wanda za ta ce maka ni fanna a biya ya uku shikenan, gaskiya ba zan ƙara ba, ni sun ishe ni, ta je a yi mata wani abu wanda za a hana ta haihuwa, wannan ba daidai ba ne. Shi wancan tsarin haihuwa ba laifi idan da larura ta zama haihuwa ɗin, amma ƙayyade wa kanki haihuwa cewa daga ƴaƴa 2 ko 3 ko 4 ko 5 ni ba zan ƙara ba, malamar ka ce haramun ne, haramun ne. Ta ce, kai daga ƴaƴa 3 ba za ka ƙara ba, sai Allah ya jarrabe ki da waɗannan ƴaƴa 3 ya zama ba su miki amfani a rayuwa ba, ko kuma sai Allah ya ɗauke su gaba ɗaya, kuma kin zo daga baya kin daina haihuwa. Shi ya sa mu yi kokari mu kaucewa duk wani abin da za a ce wai daga yanzu na daina haihuwa ko kuma na iya haihuwa da ke a sai dai idan wani mutum ne ya ba da shawara cewa saboda ina ɗauke da wani larura ko mahaifa ko wani abu ya kamata a tsayin miki da haihuwa saboda lafiyarki tunda za ki iya rasa rayuwarki a dalilin haihuwa wannan ba laifi bane sai a yi aiki da nasihar likita don malamai suke cewa da a ce ki rasa rayuwarki dalilin wanda za ki haifa to ba a haƙuri kar a haife shi da bai kamata shi ya zama sanadiyar ƙarewar rayuwarki ba ke kuma ki zama sanadiyar faruwar rayuwarki abu wanda idan likita ne ya ba da shawara amintacce ya ce a dakatar wannan sai a dakatar ba bane amma idan haka kawai ne zani tana jin tsoron ita ƴaƴa da yawa sun yawa da za ta za bara a tsaye da haihuwar ko kuma a ce wai ta tara ƴaƴa masu yawa ita wannan abin ya yi zira a dakatar da haihuwa wannan gaskiya ba daidai ba ne a musulunci haramu Allah ya sa mu dace to abin da kuke tambaya da kaza ba tana yin jini kwana uku to daga baya sai ta yi fulani sai wannan al'adar ta tafi ko ba kwana biyar kwana bakwai to abin da za ka kula da shi abu biyu ne abu na farko kwanakin al'adar abu na biyu yanayin jinin al'adar idan kamannin jinin al'adar bai canja ba sannan ta yi ne a kwanakin al'adar ta wannan jinin al'adar ne domin jinin al'ada zai iya tsaro na ƙaruwar raguwa kwanakin suna iya tsaruwa zai iya zama kwana uku suke al'ada don ba zai koma kwana bakwai ko koma kwana goma ba ne ba ko kuma zama kina al'ada kwana bakwai nan gaba ya dawo kwana biyar ko kwana biyu ba ne ba kawai abin kula shi ne kamannin jinin ɗaya ne sannan kwanakin da suke al'ada ne idan kamannin jinin sun zama ɗaya idan kwanakin kuma kwanakin al'ada ne wanda ya zama jinin al'ada amma idan ya haura adadin kwanakin da kika saba kina yi sannan jinin ba irin jinin al'ada ba ne wanda ya zama jinin cuta inda za ma sun ishi wannan kula na ɗin shi yake janyo jini ya ce wa mata wasa a lokacin al'ada to a kula da wannan kamannin jinin da kwanakin al'ada inda kamannin iri ɗaya ne ko ya ƙaro na jinin al'ada ne kuma idan a cikin kwanakin al'ada ne amma idan kamannin jinin ba iri ɗaya ba ne ana al'ada kalar shi daban warinsa daban shi ma wannan kalar shi daban warinsa daban kuma kwanakin suka ƙaru wanda ya zama jinin cuta to da ka da zaran kwanakin jinin al'ada ki sun ƙare ko da kun yi da wani jinin bakar ya sha bamban da jinin ki na al'ada kuma warin ba ɗaya ba ne to a lokacin sai ki wanka ki ci gaba da ibada ki kula jinin yana zuwa wannan ba ɗaya ba ne Allah wa ta'ala sai ya samu dace wannan tun assalamu alaikum a ce malaka burku a kan azumin farilla ya wajaba miji ya hana matarsa ramuwar azumin farilla sai da izininsa ina da ramuwar azumi na ce za a rama sai miji na ya ce a na bari sai idan ya yi tafiya sai na yi sai na yi zan ci gaba da sai na ci gaba da zama sai in ya yi tafiya sai na rama shin wannan ramuwar malam har sai ya bani izini kamar yadda ya faɗa ko ba sai ya bani izini ba Allah ya saka da rahama to akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin miji ya kamata mazaje su fahimci wannan shi namiji akwai haƙƙinka akan matarka kuma akwai haƙƙin Allah akan matarka sannan akwai haƙƙin iyayenka akwai haƙƙin iyaye akan matarka ce sabu wani namiji ya kamata ya bambance menene haƙƙinsa akan matarsa menene haƙƙin Allah akan matarsa menene haƙƙin iyayenta akanta kar namiji ya shiga haƙƙin Allah kuma kar ya shiga haƙƙin iyaye ya tsaya gwargwadon haƙƙinsa don waɗansu mazajen su gani suke kawai komai haƙƙinsu ne ba wani magana ko a ce haƙƙin Allah
wannan abin baya buƙatar da kowa ya zai ita abu wajibi
Idan misali lokacin da lokacin mai faɗi ne ana miki azumi da wajibi, sai ya zama Ramadan ya wuce mun shiga watan Shawwal, sai kika ce mai gidanki kina so za ki rama azumin nan na Ramadan a watan na Shawwal, da kika lokacin sai da faɗi tun daga wannan lokacin na Shawwal har ki kai Sha'ban, duk lokacin da za ki rama Ramadan kina da wata goma kuta sha ɗaya ba zai hana ta gida mu a ciki. Wannan miji yana da dama ya ce ki bari sai wata kaza sai wani lokacin. Ya ba ki izini ne akan wani lokacin ba wai izini a kaza ko a kuma. Da yasa saboda lokacin yana da yalwa zai iya zuwa ki bari sai wani lokacin. Amma misali ya rage saura kwana bakwai a fara azumin masara maza, kuma ana jin ki azumi bakwai. Ga wajibi ne kuma lokacin ya zama kuntatacce dole sai kira ba wannan kwana ɗaya, sai kika ce za ki rama sai mutum ya ce a ban yadda ba ki dakata ta wannan ba buƙatar izinin shi, ba buƙatar izinin sa nan, ko ya ba ki izini ko ba ki izini ba dole za ki rama wannan abu tun da wajibi ya kai. Saboda me? To da lokacin ya kuntata ba za ki iya in kika ce za ki bari sai wasu kwanakin ko sai wata rana. Wannan ramuwar zai iya kuce niki, to maimakon wannan ramuwar ta kuce niki ina kin yi laifi a wajen Allah tunda kin bar wajibi a lokacin shi ya wuce. To a wannan lokacin dole ne ba buƙatar izinin mijinki, shi yasa magana ramuwar azumi in dai na wajibi ne to ba buƙatar wai izinin miji wajen yin azumi, sai dai baki sai dai izinin shi wajen canza lokacin azumi. Wasu malamai suna cewa shi ma wannan baya da iko canza miki lokaci, tunda bai san lokacin da rayuwarki za ta kare ba, ne biyu rayuwarki ta kare kafin ki ga lokacin da ya ajiye miki da shi. Yasa daga lokacin da kika samu dama in dai ramuwa ce ta wajibi
ko ya bani izini ko bani izini kawai ke azumin tunda ba haƙƙin sa bane, haƙƙin Allah ne. To dole ne mazaje sai suna kula da irin waɗannan abubuwa. Ko da namiji ya san haƙƙin Allah akan matarsa da kuma haƙƙin iyayenta akan ta da kuma shi ma haƙƙinsa. Dan ita mata duk tana da waɗannan haƙƙoƙin, mata tana da waɗannan haƙƙoƙin. Akwai haƙƙin Allah akan ki, akwai haƙƙin iyayenki akan ki, akwai haƙƙin ‘ya’yanki a kanki, sannan akwai haƙƙin mijinki a kanki. Kuma kowanne ba zai karo da kowanne ba. Iyaye haƙƙinsa daban, a ba su haƙƙinsa. Miji haƙƙinsa daban, a ba shi haƙƙinsa. ‘Ya’ya haƙƙinsa daban, a ba su haƙƙoƙinsu. To Allah Maɗaukakin Sarki ma haƙƙinsa daban, shi ma ki ba shi haƙƙinsa. Kar ki yadda wani haƙƙi ya yi karo da wani haƙƙi. Kuma kar ki yadda ki sanyar da wani haƙƙi saboda gabatar da wani haƙƙi. Ma'ana kar ki sanyar da haƙƙin Allah saboda haƙƙin miji. Haka kuma kar ki sanyar da haƙƙin mijinki saboda haƙƙin ubangiji. Sannan kar ki sanyar da haƙƙin iyayenki saboda haƙƙin mijinki. Kuma kar ki sanyar da haƙƙin mijinki saboda haƙƙin iyayenki. Haka haƙƙin ‘ya’yanki, kar ki sanyar da su saboda haƙƙin miji. Haka haƙƙin miji kar ya sa kuma ki dogarar da haƙƙin ‘ya’ya. Muna da cewa kowace mace ta san waɗannan haƙƙoƙin waɗanda take a kanta saboda ta kiyaye, don kar ta je ta cakuɗa ta ringa tunanin wannan haƙƙin Allah ne na ku haƙƙin miji ne, ko wannan haƙƙin miji ne na ku haƙƙin Allah ne, ko kuma wannan haƙƙin iyaye ne na ku haƙƙin miji ne. Don ta kiyaye waɗannan abubuwan sai ta ga kowa tana ba shi haƙƙinsa gwargwado yadda Allah Maɗaukakin ya ce ta ba shi. Za ka kuma mazaje ya kamata su san wannan, idan suka san wannan to sai ka ga ba su shiga haƙƙin haƙƙoƙin kowa ba. Sannan yana da kyau su musamman maza ne su dinga fahimtar cewa su mata dole ne su sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora wa su. Dan da yawa waɗansu mazajen su a tunaninsu suna san kansu, suna ganin kawai haƙƙinsu shi ne haƙƙi. Sai ka ga mutum matarsa tana ta abin da ta ga dama, ta dogarta haƙƙin Allah. Ba ruwansa da haƙƙin Allah, ba ta damu da haƙƙin Allah ba, amma sai ga shi ma mutum ya yi burin ya gyara ta tana abin da ta gada ba. Amma rana ɗaya idan ta tsata haƙƙinsa guda ɗaya, to a ranar za ta gane kuransa. Duk randa ta yi wani kuskure a kan haƙƙinsa, to a ranar kun ba a yi wasa ba za ta sha mamaki. Amma ko ba a gaban shi yana ganin za ta tuba da haƙƙin Allah, ba ta damu da haƙƙin Allah ba, ta wulaƙa da haƙƙin Allah, amma ba ruwansa tunda ba ta ba haƙƙinsa. Haka wani mutum za ta ga a gaban shi masu fita tubar ta haƙƙin iyayenta, ta yi fatali da haƙƙin iyaye. Wani mutum ma shi yake taimaka wa matar wajen wulaƙanta haƙƙin iyaye, amma sai ga shi ma na bai damu. Haka kuma za ga wani mutum bai damu ba akan mace ta kula da haƙƙin iyayenta, sai ga wata matar ta yi gudu da haƙƙin iyayenta, ba ta damu da haƙƙin iyayenta ba, shi ma kuma ya sa mata ido bai damu ba. Kaga ba ya taimakon ta wajen kiyaye waɗannan haƙƙoƙin. Amma rana ɗaya idan aka ce ta ɓata haƙƙinsa guda ɗaya, me bi wannan haƙƙi ma bai kai ya kawo ba, a wannan rana idan ta yi wasa sai ya zage ta gaba ɗaya. Sai ba ma ita ba, malaman da suke karantar da ita ma sai sun samu nasu. Makarantar da take zuwa ma ita ma sai ta samu kasanta. In ta ce maka kuskure ɗaya, to za ta sha mamaki. Farko ku zai ce mace shirme dama a makarantar da kike zuwa a shi makarantar banza ce. Farko ku sai ya fara gani makaranta. Sannan sai a ce malaman ba a ce ba wani abu sai ya koya muku ba, malaman banza ba sa koya muku abin da ya kamata, a ɗan zage malaman. Sannan ko sai a dawo kanta. Tare da cewa kuma ita ce fita ne ba makarantar ba ce ba malaman ba ne. Amma ya zagi makaranta, ya zagi malamai, ita ma kuma ya zage ta. Wannan shi ne matsalar da muke cikin. Wanda ya kamata ya fahimci cewa ita ba mala’ika ba ce, za ta iya masa ba daidai ba, za ta iya masa kuskure, za ta iya masa laifi. To dan ta yi kar ya ɗauka duk makarantar su haka su, ko kuma duk malaman su ne ba su karantar da ita wannan abin ba, ya zagi ya zagi malamai ya zagi makaranta, wannan ba daidai ba ne. Ana samun maza masu irin waɗannan. Wani ma akan haƙƙin nashi an yi masa ba daidai ba sau ɗaya sai ce ba za ta ƙara zuwa makaranta ba, saboda makaranta ba ta da amfani. Shi kuma Allah kaɗai ya san adadin haƙƙoƙinta da yake danne mata. A ƙalla sai ya danne mata haƙƙoƙi guda goma, ita ba ta danne masa haƙƙinsa ɗaya ba. Amma rana ɗaya idan ta danne masa haƙƙi ɗaya, in ce wasa a ranar in ya dinga zaginta, sai ya zage ta kamar kokari a rana daya. To da bala'i da musiba sai an yi masa ba daidai ba, wannan kuskure. To fahimtar waɗannan abubuwan yana da cikin abin da za su taimake mu kwarai da gaske wajen fahimtar haƙoƙin kowa da kuma yanayin yadda za mu tafi da rayuwa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأخذنا عليهم ريحاً وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا جبالا شديدا.
الله سبحانه وتعالى يتوى إذا أخذنا من النبيين ميثاقا cinna lokacin da muka riki alƙawura daga ainihin wato annabawa. Wa minka, haka kuma muka riki alƙawari daga gare ka, alƙawari na isar da saƙo wa min nuhin, haka daga annabi Nuhu wa Ibrahim da Ibrahim wa Musa da Musa wa Isa ibn Maryam da annabi Isa ɗan Maryam. Wa aqadna minhum mithaqan ghaliza, hakika mun riƙe alƙawari ne kauni a tattare da su.
Na'am.
Liyas'ala as-sadiqina an sadiqain, dan Allah ya tambayi masu gaskiya a kan gaskiyar su. Wa aqadna lilkafirina
adhaban,
wa a'adda lilkafirina adhaban alima, hakika mun tanada azaba mai raɗaɗi game da kafirai. Waɗannan ayoyi guda biyu, Allah Maɗaukakin Sarki yana ci gaba da ba mu labarin manzanni da irin alƙawarin da Allah ya karɓa daga gare su. Allah ya ce idza aqadna minan nabiyyina mitsaqahum, tuna lokacin da muka riƙe alƙawura daga annabawa, alƙawari a kan me? Cewa za mu aiko su a matsayin manzanni, kuma za su isar da wannan saƙon wanda za mu aiko su da shi, wanda shi ne alƙawari. Wa minka, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun riƙe alƙawari daga gare ka cewa za ka zama manzo, kuma za mu aiko ka a matsayin manzo, kuma za ka isar da saƙon wannan manzon da za mu baka. Idan muka kalli aya, Allah ya ce idza aqadna minan nabiyyina mitsaqahum, ma'ana tana lokacin da muka riƙe alƙawura daga annabawa, sai aka ce wa minka, manzon Allah annabi ne, amma aka sake ambaton shi. ونوح ومن نوح النبي نوح النبي ني اما ثاني ابتدى حتى النبي ابراهيم حتى النبي موسى حتى النبي عيسى دكنوا انبياء ودا اذا انت واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم اخذ ايه ايانا اخذ تجربه يدسون شيء ذلك اما باين انفدى انبياء كما سي اخذ ثاني ابتدى wannan shi da aka kulkar al'an mana an araba wadanda suke bantattu akan inda za su iya shiga ko da ba ambace su ba wannan wani ilimi ne daga cikin ilimin balaba da yake nuna mu'jiza ta Qur'ani da kwarewa a Qur'ani kuma me yasa ake wannan ana yin wannan ne dan a nuna muhimmancin wadanda aka ke banta din aka ambace su ne wanda da aka ce annabiyin dukkan annabawa suna ko mun san annabawan Allah suna da yawa babu wanda ya san adadin annabawan Allah sai Allah ba wanda ya san adadin inda akwai hadisi wanda ba su inganta ba a ce adadin su 313 amma dai Qur'ani wadanda ya ambata mana 25 wanda ko suna da yawa ba wanda ya san adadin su sai Allah to bayan aka ambaci duk wadannan annabawa sai kuma aka zo aka faɗi sunayen wasu dan a nuna maka waɗannan waɗanda aka ambata surayensu suna da wata kulawa suna da wani matsayi suna da wani mataki a wajen Ubangiji waɗanda waɗancan ba su taka matakin ba shi da abin da yake so mu gane dan dai to idan aka nuna minan nabiyyin bi zaqa sai lokacin da kuka rike al-mawra daga annabawa shi yana kowane annabi ya shiga sai kuma aka ce amin ka haka nan kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi alƙawari daga gare ka na addini to za ka isar da shi wa min nuhin haka shi ba annabi nuhu wa ibrahim haka annabi ibrahim wa musa haka annabi musa wa isa da maryam haka annabi isa da maryam annabawa biyar su aka ambaci sunayen su farko bayan an riga an ce bari alƙawari daga ayyashi wato annabawa
وَرَأَى لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ولا تتقرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي من
أكون أمر الله تشرع لكم من الدين ما وصى به Allah ya shafanta muku addini a hanyar da yake a cikin abin da yawa annabi Nuhu wasiya da shi ya umarce shi ya isar na addini wallahi awhayna ilayka da wahayin da muka yi maka kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam wa wa'adna bihi ibrahim da abin da muka yi annabi ibrahim wasiyi da shi na shari'a wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa wasiyar ne aka yi musu wahayi ne aka yi musu an aqimu dinna cewa duk gaba ɗayan su sai da addini
ba su tafarraqu
wa la tafarraqu fi kasra bi dawa addini ka sura raba menene addini ana fara da su sai da tauhidi
na
sai da kira zuwa ga kada ta Allah shi kadai dan su bauta wani in ba Allah domin annabawan Allah waɗannan annabawa da manzali tushen addinin su ɗaya ne shine tauhidi kowane annabi da Allah ya aiko tushen da a wasa ɗaya sai ita ce addini ma'ana tauhidi duk Allah ya aiko su da akan tauhidi wanda yake babu sabani tsakanin annabawa gaba da tauhidi amma akwai sabani tsakanin su akan waɗansu hukunce-hukunce na shari'a za ka samu wani annabin an tura masa wannan shari'a wani annabi ba tura masa ita ba wani annabin an tura masa wani hukunci wani annabi ba tura masa ba amma tauhidi wannan duk ɗaya ne babu bambanci
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
الله يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا الله يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا
sai da muka aika mata da manzo, babu wata al'umma wadda ba mu aika mata da manzo ba. Akan ne aka tura wannan, akan ne aka tura manzanni
ne Allah,
kuma wata da'awa manzanni za su yi. Allah ya ce ani Allah, su kira mutane akan su bauta wa Allah shi kadai, wata da'awa sannan su ne sun ci duk wani abin bauta kuma bayan Allah. Wani yana nuna maka waɗannan annabawa da'awa su ɗaya ce, ita ce da'awa ta ne ta tauhidi. Kisa Allah yake ba mu labari a nan, shine su tsaye da addini, su tsaye da tauhidi, su kira mutane su bauta wa Allah shi kadai ba tare da ma'ana, su kira mutane kan bautar Allah shi kadai ba tare da haɗa Allah da wani a wajen bauta. Waɗannan annabawa bayan an ambaci annabawa a dubule, sai kuma aka ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya, kuma yadda na faɗa, saboda darajarsu da falalarsu da girmansu da matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa bayan an ambaci annabawa a dukkule aka ware sunayensu kuma da dukkan sunayensu. Abu na biyu, saboda a nuna mana waɗannan annabawa na musamman, na musamman ne, ta yaya aka yi suka zama na musamman, su ake kira ulul azm, ulul azm ne na rusu, ma'abuta himma, ma'abuta kyakkyawa, wanda suke da kyakkyawan ƙuduri, wanda suke da kyakkyawan niyya, wanda suke da kyakkyawan manufa, wanda ba sa da da baya, wanda suke tsayawa suke jajircewa su kan yi hakuri akan duk abin da Allah ya yi, wanda suna ulul azm. Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, cewa manzon Allah ka yi haƙuri, kama sabara ulul azmi, kamar yadda ma'abuta himma da tsayawa da dagewa da jajircewa su kai haƙuri, min ar-rusul daga cikin manzanni, su wane ne ulul azmi? Su ne waɗanda Allah ya ambata mana. Na farkonsu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, na biyu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, na uku annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, na hudu annabi Musa alaihi salatu wassalam, na biyar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Waɗannan su ake kira ulul azm min ar-rusul. Allah madaukakin sarki su ya ambata da sunayensu a cikin Alƙur'ani kuma a jere, mun karanta da su wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, haka Allah ya ambace su a jere su biyar. Waɗannan annabawa guda biyar akwai farkon manzanni a cikin shi ne annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, sannan akwai ƙarshen manzanni wajen turowa a cikin shi ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Waɗannan annabawa babu wanda bai yi gwagwarmaya da kafiran lokacinsa, kuma babu wanda bai yi ɗanɗana kuka a gurin kafiran lokacinsa ba. An karɓi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya yi shekara 250 yana kira.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم
الله. يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حتى الله يتبع أنه نوح إلوى كتب فلبث فيهم ألف سنة إلى 50 عاما haka ya zauna a cikinsu shekara 1000 babu hamsin, shekara 950 yana dawa. Amma wata gaske dai shi yanka na
gani.
Fa'amana lahu,
fa'amana lahu wa qala inna bihi ila rabbi
to da haka annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zauna ya sha wahala, wanda malamai suna cewa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine annabin da ya fi dukkanin annabawa ƙuruni na da'awa.
wanda ya karanta suratu Nuh zai gani ba irin usulubin da awa da ne ba, yayi da safi, yayi da yamma, yayi da rana, yayi da daddare, yayi da awa ta daidaiku, yayi da awa ta jama'a, yayi da awa ta shelantawa, yayi da awa ta bi gida gida. Amma duk da haka ba su imani da shi ba. To haka annabi Nuh alaihi salatu wasalam, haka in aka gangaro kan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, shi kan wannan wanda ya karanta kissarsa ya san irin wahalar da ya sha, kuma wanda ya ba shi wahala shi ne mahaifinsa, sai jama'a shi ɗan garo su dangin babu irin wahalar da ya sha ba. Ƙarshe saboda tsananin wahalar da ya sha ba, saboda tsananin makirci da aka kulla masa, shi ta aka yi ma ko dai a kashe shi ko a jefa shi a wuta, ƙarshen rayuwarsa kenan. Ma'ana wai suna so su ga bayan shi, ko dai su kashe suka yi ittiba shi ko su kashe shi ko a jefa shi a cikin wuta. Ƙarshe aka yarda ne a jefa shi a wuta, kuma aka zo aka ɗauke shi aka jefa shi a wuta. Amma saboda Allah ne ya aiko shi, yana tare da taimakon Allah, Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i da masifa da aka yi niyya a jefa shi. Wannan shi ne annabi Ibrahim. Aka yanka dawo kan annabi Musa, wanda shi kafirin lokacinsa ba a taɓa yin kafiri a duniya irin wannan kafin, tunda ba a taɓa yin kafirin da ya yi kafirci a duniya irin Fir'auna. Har wasu ba da ga suna ganin akwai abin da Fir'auna ya yi na kafirci wanda ko shi da bai wannan abin, domin duk shedanci shi ɗin da ya ce shi Allah ba ne, amma Fir'auna ya ce shi Allah ne. To da tsananin kafirci, to shi aka haɗa shi da annabi Musa. Shi ya sa wanda ya karanta tarihin annabi Musa zai ga irin wahalar da annabi Musa sha da Fir'auna, da irin wahalar da danginsa suka sha game da Fir'auna. An kore shi daga garo, an raba shi da danginsa, an yi ƙoƙarin halakar da shi, ba irin wahalar da ya sha ba. Ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba shi goyon baya, ya taimake shi, ya halakar da Fir'auna ɗin, kuma ya raya annabi Musa da jama'arsa. Haka an ka dukan annabi Isa, shi ka annabi Isa shi ma ya ga ƙalubale, tunda shi an bauta masa, kuma an ce shi Allah ne. Matarsa ma an ce ita Allah ce, an ce da annabi Isa babarsa, mamarsa ya kuma babarsa, mahaifiyarsa na Maryam, tunda shi ba ya da mahaifi, an haife shi ba tare da mahaifi ba. Wannan abin da Allah ya kaddara zai faru ta hanyar Nana Maryam, to sai zama ƙalubale ga annabi Isa, tare da cewa farkon fitowar shi da aka ƙalubalanci babarsa akan cewa ya aka yi kisa goma da ɗaɗa, ba shi da miji, iyayenki ba mutanen banza ba ne. Ta yi shuru ba ta ce gobe ta nuna shi abin da ya fara faɗa, ƙala inni
abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati wa kuntu hayya وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abin da ya faru lokacin da annabi Isa mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta taho da shi, suka tambaye ta ya aka kika samu yaro kaza kaza kaza, ta yi nuni gare shi. Abin da ya fara faɗa ce ƙala inni Abdullah, ya ce ni bawan Allah. Wannan shi ne abin da ya fara faɗa ce zuwa duniya, kuma sai ya faɗa waɗansu sifofi da suke nuna shi ba Allah bane bawan Allah, ya ce a taniyar kitabu Allah zai ba da littafi na uku, Allah ya ba da littafi wa ja'alani nabiyya, kuma zai san gyanan na zama annabi, ya ce wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, kuma ya zai san gyanan na zaman da ya albarka a duk inda nake, wa awrani bis salati wa zakati wa tuhayya, kuma ya umarce ni da rinka yin sallah ina ba da zakka matsar ina haye, sannan kuma barrani walidati, ya nuna shi ba Allah ba da shi ba dan Allah ba, ya ce kuma ni mai biyayya ne ga mahaifiyata, ya rashi ba wa Allah shirkun wale mai ja'alni jabbara shaqiyya, Allah bai sanya ni mai girman kai shaqi da lafiya ba. Sai ce wassalamu alayya, amin ji ya tabbata a gare ni yau ma wulittu, nan ma ya nuna a ce shi haihuwar sa aka yi ba Allah ba ne ba dan Allah ba, ya ce ranar da aka haife ni, wa yau ma amutu
wanda ya nuna ashe bawan Allah ne, ba dan Allah bane, ba Allah bane, yace ranar da zan mutu, yace wa yawmahu ba hayya, aka ranar da za a tashi ni ina rayayye. Ku wannan yana nuna Annabi Isa yana fadar shi ba Allah bane, shi ba dan Allah bane, shi ba Allah uku bane. Sai Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam, wanda yake waɗannan bayanan ku sani Isa ne, Isa ɗanwa ɗan Maryam, ba dan Allah bane, ba Allah bane. Kuma kawul al-haq, kuma wannan magana ita ce ta gaskiya, cewa Annabi Isa dan Maryam ne ita ce magana ta gaskiya, allazi fihi yamtarun, wanda kuke kokonto a kai. Kun ga tun daga nan Allah madaukakin sarki nuna mana Annabi Isa da kansa ya fito da cewa shi ba Allah ba ne, shi ma wa Allah ne, kuma shi dan Maryam ne. Amma duk da haka ranar tashi al-kiyama sai Allah ya tambaye shi.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
وقال الله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ويكيني كذا وجماعتك cewa ta rike ka kai da mahaifiyarka ku ne allure kuma bayan Allah. Allah da sanye su qala subhana ya ce Allah sarki ya tabbata a gare ka ba ku tula ku mai kun bi ana ma ya ku ne ana kula ba ne da ka ai da kamata na fada abin da yake ba gaskiya ba duk ko to kun ku fada a jinka Allah in har na fada ta sani ta rabu ma fi nafsi. Allah ka san abin da yake cikin zuciyata, wala da ba sai nafsi, Allah ne ba san abin da yake cikin nata kuma. Wannan aya tana kara nuna mana Annabi Isa da kanshi ya fito ya nuna shi ba Allah bane, ba dan Allah bane, ba Allah uku bane. Amma duk da haka ga irin wahalar da ya sha. To idan muka dawo ƙarshe uwa uba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kowa ya san tarihin manzon Allah, an san irin wahalar da manzon Allah ya sha. Babbar wahala ta farko da manzon Allah ya sha shine da aka kore shi daga garinsu, aka raba shi da ƴan uwansa da gidansu da mahaifarsa ya koma wani gari. Wannan ba karamin wahala ba ce, inda manzon Allah da ya fito da yi hijira daga Makka zuwa Madina, sai da ya kalli Makka ya ce ya Ubangiji, wannan garinmu ne Makka, Allah shine garin da na fito a rayuwata. Ya Allah, da ba da mutane na sun matsa mun ba, Allah da ba zan fita daga garin ba, yana ji yana gani ya bar garin su, saboda takurawa da matsawa kawai dan ya ce abota wa Allah shi kadai. Haka manzo Allah aka tsangwame shi, aka dame shi, aka bi shi, aka nemi a halakar da shi, ta kai manzo Allah an jefe shi, an fasa masa goshi, an cire masa hakori duk akan wannan addini, an sanya masa suna kala kala, an jefe shi da maganganu iri iri, an ce bakayyaci, an ce goka, an ce matsaki, an ce mai sigiri, an ce dan duba, da aka faɗa manzon Allah wannan, saboda kawai isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ba ya sha wannan wahala. To idan kuka kalli tarihin waɗannan annabawa guda biyar, waɗannan manzanni guda biyar, ba wanda bai sha tsananin wahala a rayuwarsa ba, kuma suka yi hakuri, suka ci gaba da da'awa, ba wanda ba a yi masa barazanar kisa ba, suka ci gaba da da'awa, suka daure, suka jajirce, har suka isa da saƙon Allah. Wannan ta sa Allah ya kira su da ulul azmi min ar-rusul, wannan haƙurin, wannan duniyar, wannan jauriyar, wannan tsayawa, wannan jajewa, wannan himma din, shi ya sa Allah ya kira su da haka. To waɗannan su ne annabawa biyar wanda suka fi dukkanin manzanni da annabawa, a cikinsu su ma akwai wanda ya fi wani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi yasa da aka zo ayar ma shi ne na ƙarshe a aikowa, kuma shi ne na farko a ambato, wa minka, sai aka ce wa min Nuhin, sai wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam. Manzon Allah ya fi su, shi ne ƙarshen aikowa, amma shi ne farko a wajen Allah, ya fi su matsayi a wajen Allah, ya fi su girma a wajen Allah, ya fi su kusa da Allah, al'umma ta tafi al'ummomin su gaba daya. Shi yasa shi zai fara kwanfasa kofa aljanna ranar tashin kiyama a bude da shi ya shiga. Maza da shi ne fara shiga aljanna. Bayan manzon Allah al'ummomin kuma al'umman manzon Allah su ne na baya wanda za su biyo baya. Sannan manzon mu al'umma manzon Allah mu gani wa al'umma da suka gabata shaida manzon Allah ku ne mana shaida. Duk wanda yana nuna falala da daraja na manzonmu annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a duniya ya fi kowa a ahira ya fi kowa. Shi yasa ranar tashin kiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisin shafa'atul uzma babban ceto da manzon Allah da ranar tashin kiyama. Wanda dukkanin halittu an haɗu da mutane da mala'iku da dabbobi da aljanu duk an haɗu. A lokacin za a shiga cikin wani irin yanayi mai tsanani. Manzo Allah ya ce za a kawo rana tsakaninmu da rana bai wuce mil ɗaya ba. Mai rawaito hadisi ya ce mai mil ɗaya na tafiya ko kuma mil ɗaya na awo. Haka za ta kasance. Saboda tsananin zafin rana mutane su shiga wani irin yanayi. A wannan lokacin za a ce to ku kira wanda zai taimake ku ya shige muku gaba ya nema muku alfarma a wajen Allah. Allah ya kawo muku sauki mana. Sai a fara kira annabi Nuhu. Annabi Nuhu ya fito ya ce ba zan iya ba. Ta kai na nake yi. Me yasa ya ce laqad ghadiba al-yawma ghadban. Ya ce domin Allah yau ya yi fushi fushin da Allah bai taɓa irin sa ba. Saboda haka ba zan iya ba ta kai na nake yi. Amma ku je kuran annabi Ibrahim ne bai iya. A kira annabi Ibrahim ya ce shi ma nafsi nafsi ba zan iya ba ta kai na nake yi. Saboda Allah ya yi fushi fushin da Allah bai taɓa yi a gaba. Amma ku je kuran annabi Musa ko zai iya. A ce gurin annabi Musa mai kira annabi Musa ya Musa ya Musa. Annabi Musa shi ba ya fito ya ce ni ba zan iya ba dasu raha wannan ba rana ta fashe ba zan iya ba. Saboda irin tsananin fushin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ba zan iya tunkarar Allah in nemi wani abu a wurin shi ba. Amma ku ji gurin annabi Isa ba. Haka za a fara kira annabi Isa ya Isa ya Isa ibn Maryam. A ce gurin annabi Isa annabi Isa ya fito ya ce ni ba zan iya ba. Kuma Allah ya yi fushi fushin da Allah bai taɓa irin sa ba. Amma ku je gurin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam.
Kuma da Allah ya zai fito yana adadaha adadaha adadaha. Duk suna cewa dasturaha dasturaha dasturaha. Kowa yana cewa ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba. A ranar manzon Allah ya zai ce ni zan iya zan iya zan iya. Saboda matsayin shi a gaban Allah. Saboda a ranar ba wani abin halitta da Allah zai saurara a filin alkiyama in ba manzon Allah. Saboda matsayin shi da girmansa da falalansa da darajarsa shi ma manzon Allah idan ya tashi ba kai tsaye zai je ya fara nema a wajen Allah ba sai ya je ya yi wa Allah maɗaukakin sarki sujjada. Zai je ya yi wa Allah sujjada. In ya yi wa Allah sujjada sai Allah ya kimsa masa wasu kalmomi na yabo da girmamawa da kambamawa da bambaɗanci. Allah ya yi sujjada ya ce ban Allah yana yi wa Allah kirari yana ambatan Allah yana yi wa Allah bambaɗanci ya daɗe a haka Allah maɗaukakin sarki ya kyale shi. Za Allah zai daɗe yana yabo yana ambato yana kira can sai Allah ya jiro ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Muhammad irfa
Allahu akbar.
Annabi Muhammad daga kanka tashi me kake so me kake so. Allah zai tambaye duk abin da kake so za a baka.
Allahu akbar.
Kana neman cinto ne na al'ummarka to ka nema za a baka cinto.
Allahu
akbar. Nan ne manzon Allah fa zai ceci waɗannan ba zai ceci wannan al'umma. Allah ya sa mana daga ciki. Wani yana nuna miki manzon Allah a gurin Allah ma shine na gaba. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shi yasa da yake da dukkan waɗannan annabawa. Shi yasa mu ma al'umma manzon Allah gaba muke da dukkan wata al'umma. Shi yasa manzon Allah ya cancanta a yi masa biyayya kuma ya cancanta a kusa. Duk wanda baya manzon Allah biyayya yayi asara ya halaka. Duk wanda baya san manzon Allah yayi asara ya halaka. Domin Allah yana san shi kuma Allah yana san shi fiye da kowa. Wajibi ne mu ma mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu so shi fiye da kowa. Wannan shine Allah yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sai ce ne wa qalu bi dhaba qalida ma da mun riki wani alƙawari ne kauri daga gare su. Wani alƙawari mun daga tsari kauri shine za su isar da saƙonmu. Za su tsaya su isar da addinin Allah duk irin halin da za su shiga da tsananin da za su shiga za su isa da samu Allah subhanahu wa ta'ala. Zala ta liya tsara sadiqina an sadiqina, saboda a tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu. Malamai suka ce wannan kamar wani tsoratarwa ne da barazana ne ga kafirai, cewa manzannin da Allah ya aiko ma ya tambaye su. ولا نسألن الذين أرسل إليهم
ولا نسألن المرسلين.
ألا تجسدوا لا متبعي ولد أتعيك أخذ من ذدي سنن الرنز جسد لا متبعي من ذدي.
الله أكبر.
إذا هر ألا ذي سيد من ذدي يتبعي فيا يقومه ألا تجسد يتبعي ما أصبح سكيا ألا يأتنسوا ما أصبح سكيا لأمال ذات يتبعي liyaqala sadiqina, to an san mutum gaskiya ne ya za ta gaske dan a kara tabbatar da gaskiyar shi akan gaskiya, kuma dan a nuna wa kafiran duniya cewa abinda manzannin nan suka yi a duniya ba fasan zuciya bane, ba ra'ayin kansu bane, Allah ne ya aiko kuma sun yi. Yasa Allah ya liyaqala sadiqina an sadiqihim, dan Allah ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyar su. Menene gaskiyar su? Shi ne isar da saƙo da manzancin da Allah ya aiko su da shi. Ma'ana Allah ya aiko su da manzancin kuma sun isar da wannan manzancin, kuma gaskiya ne sun isar, amma duk da haka Allah zai tambaye su. Kuma yadda Allah rahama ta ya karanta mana, za a tambaye Annabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min duni Allah. Allah ya san gaskiya kuma ya isar, amma Allah madaukin sarki zai tambaye shi, zai tambaye shi. Haka Allah madaukin sarki ya ce, وتعالى ويوم يحشرهم جميعا
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون.
نادى الله تعالى فوق ما تايا وشد ملائكة ودن شمكو كبوتاوا هو كبوتاوا Allah suka bautawa kuma sai isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Manzanni ba su gaskiya ne, amma Allah zai tabbata akan wannan abin da Allah ya ba su na aiki, kuma za su ba da shaida cewa Allah mun isar da abin da ka aiko mu da shi, kuma Allah zai gaskanta su akan cewa sun isar da wannan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya wa'ada lil kafirina azaban alima, Allah ya tsara da wata azaba da girma da aidan sun ma bin nan ne radadi akan kafirai. A saboda ne, saboda su ne ba su karɓi wannan saƙonni na manzanni sun yi aiki da shi ba, suka ƙaryata, suka ce ƙarya suke yi, to gashi Allah ya ce gaskiya suke yi, kuma Allah ya gaskanta su akan gaskiyar su, kuma Allah ya tambaye su sun isa, suka ce Allah mun isar, kuma gashi Allah ya tabbata da sun yi isar. Yanzu duk wanda bai yi aiki da abin da suka zo da shi ba, ko wanda bai karɓi wannan saƙo wanda suka zo da shi ya yi aiki da shi ba, ya zama kafiri, kuma sai ta ci wutar jahannama. Wannan aya tana nuna mana a cikin lallai indai har za a tambayi manzanni a kan saƙon da Allah ya ba su, tare da cewa Allah ya san sun isar da wannan saƙon a kan gaskiya, da ya kamata mu shirya kowa a cikinmu ya yi tanadi abinda zai ba wa Allah amsa a lokacin da Allah ya tambaye shi. Kowace ta yi tanadin abinda za ta je wa Allah da shi ranar ta tsakiya. Idan aka nema ki kawo mai kika yi, ki nuna ki ce Allah ga abin da kuke yi. Karki yadda ki asara a duniya, ki asara a lahira. Ya zama a duniya ki tara komai ba, a duniya ba ki ajje komai ba, ki je ga Allah ya tambaye ki da bai kika zo ki ce babu komai, wannan ba karama asara ba ce. A duniya an zo an sha wahala, kuma a lahira ba a ji daɗi ba. Ki yi kokari idan duniya kin hannu da jarrabawa kala-kala, to ki yi kokari a lahira ki samu tsira a wajen Allah. Kuma a nan duniya ne za ki tanadar wa kanki abinda za ki samu a wajen Allah ranar tashin kiyama. A nan duniya ake samu. Wannan rayuwar da muke cikin ta a yanzu, a nan da fa muke tarawa. A nan ne za ku tara abinda zai mana amfani ranar tashin kiyama. A nan za ki tara abinda zai taimake ki idan kin mutu. Amma wallahi idan kika sake kika mutu kike ajiye kanki komai a nan ba, wallahi kin yi asara. Can ba gurin aiki ba ne. Can ba gurin aiki ba ne, can gurin hisabi ne, can gurin bayarwa ne, can gurin sakamako ne, nan ne wajen aiki, nan ake yin aiki. Kuma Allah ya raya ya ba mu lafiya, muna ji muna gani, to mu tsaya mu yi aikin a nan, saboda mu samu kyakkyawan sakamako a can. A ba kai mu zama nan ko mun ta muna tashirme kina tunanin ai akwai sauran rayuwa akwai sauran tafiya akwai sauran shekaru ai a bari sai gobe sai jini kina cikin wannan yanayin Allah zai dauki rayuwar ki kuma idan ke komawa Allah baki komai ba to a lokacin zaki shafa maki zaki burin idan ma Allah ya mai da ki duniya ki a ce ba magana komawa za a miki sakayya ne akan abin da ke a gidan duniya shi yasa kowace ta tsaya tun daga yanzu taimakon ta kiyamun layi ta gyara alaƙarta da Allah ta yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ta nisanci duk abin da Allah ya hana saboda ta gama da duniya da lafiya Allah ya samu kuma duniya da lafiya suna bane za mu gyara saboda lokaci ya yi abin da muka faɗa ya zama da ne Allah ya ba mu latar abin da muka roƙi ubangiji Allah maɗaukakin ya gafarta mana wannan yanayi da muke cikin ubangiji Allah ya kawo mana sauƙinsa bukatun mu na alheri Allah ta biya mana Allah ta shirya mana da yayan Allah ta shirya mana da zuriya Allah ya daidaita tsakanin ku da maza da ku sa barka a cikin zama wadanda suke da juna Allah ta sauke su lafiya kuma ka sa barka a cikin da za a sa wadanda suke da niyyar aure Allah ta ba su maza da na kwarai kuma ka sa barka a cikin aure wannan dauke dauke da ake na mutane a wadannan jihohi Allah ya kawo mana karshen wadanda aka dauka kuma Allah ya amince da su Allah ya kuce da su Allah ba duk zai ka tsare mana imani Allah ka tsare mana zuriya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar ka sanya albarka a cikin zuriya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.